Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Domani da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 8 ga watan Nuwamban 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
to shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka hada da bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. Haka kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiya. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya gana da daraktar hukumar leken asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya da ke Shiya ta bakwai ta kaddamar da wata kotun soji a Maiduguri. To ko menene makasudin kafata?
Wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba. An tura su su je su yi mana wani aiki sai suka bar wurin, kuma bai kamata ba.
Shin a Najeriya ka taba ko kin taba buga waya baka kama wanda aka kira ba sai a cire maka kudi a layin naka na wayar salula? To hukumomin Najeriya sun ce za su dauki mataki kan yadda ake cire wa 'yan kasar kudade ba gaira ba dalili.
Ka san wani abu ɗaya mai wahala a Najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talaka ba a magana, ran da ka zo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici. To ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa.
To a cikin rahoton za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka nuna shakku kan yiwuwar daukan wani mataki akan kamfanonin. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita za ta yi bayani akan matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take ɗauke da juna biyu wanda Hawwa Umar take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka hada da bincike Biden da kuma Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Kent ya ba da shaidar cewa wasu makusanta shugaba Trump sun isar da sakon Trump a gare shi kan kalaman da yake so ya ji daga bakin Vladimir Zelensky. Binciken da 'yan Democrat ke yi na kokari ne da su gano ko da gaske ne Trump ya hana Ukraine wasu kudaden tallafin kayan soji na kusan dala miliyan 400 har sai Ukraine din ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kan wata badakalar rashawa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiya, lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai harhare a cikin Siriya. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da shugaban ƙasar Hungary wato Victor Orban a Budapest a jiya Alhamis. Erdogan ya ce Amurka ba za ta iya fitar da waɗannan 'yan ta'adda daga yankin cikin tsawon awanni 120 ba. Haka kuma Rasha ba za ta iya fitar da su ba daga yankin a tsawon awanni 150. Shi dai Erdogan ya kulla yarjejeniyoyi guda biyu daban-daban a cikin watan Oktoba tare da shugaban Rasha Vladimir Putin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, inda suka amince da mayakan YPG da mafiya akasarin su Kurdawa ne za su janye da akalla nisan kilomita 30 daga kan iyakar ta Turkiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al-Sudais ya gana da Daraktar Hukumar Kula da Leken Asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh, kuma sun tattauna akan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashen su, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Saudiya suka rawaito. Kamfanin dillancin labaran Saudiya bai cikakken bayani game da ganawar ba, amma haduwar tasu na zuwa ne dan sama da shekara guda bayan kisan dan jaridan nan kuma mai sukan lamarin Saudiya wato Jamal Khashoggi. An kashe Khashoggi dan jaridar Washington Post kuma fitaccen mai sukan masarautar Saudiya a cikin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul, aka kuma sassara shi gaba-gaba. Sannan ganawar har ila yau ta zo ne jim kaɗan bayan tuhumar wasu tsofaffin ma'aikatan kamfanin Twitter biyu a nan Amurka da wani mutum na uku daga Saudiya da laifin leken asiri akan masu amfani da shafin na Twitter suna sukar iyalan masarautar ta Saudiya. Amurka ta sanya takunkumi akan wani babban shugaban masu jihadi kuma da ke wa'azi a kasar Mali saboda kasancewarsa memba a kungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslim wato JNIM a takaice, kungiyar da ke da alaka da Al-Qaida a yankin na Sahel a Afirka. Ahmadu Kofa ya jagoranci kungiyar masu fafutuka a Mali ta Machina Liberation Front, gabanin samar da haɗewar su da JNIM da wasu kungiyoyin Islama guda uku a watan Maris ɗin shekarar 2017. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana JNIM a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a watan Satumba shekarar 2018.
Zahara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake yawan zargin sojojin Najeriya da aikata ba daidai ba, walau a fagen yaƙi ko kuma a kan al'umma, rundunar sojin ƙasar Shiya ta bakwai da ke Maiduguri a jihar Borno ta ƙaddamar da wata kotun soji a jiya Alhamis, inda za a gurfanar da wasu sojoji sama da 70 da ake zargin sun aikata laifuffuka daban-daban, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri, wanda ya fara da kalaman shugaban rundunar sojin Najeriya ta bakwai Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim.
I, Brigadier General A.K. Ibrahim, in pursuance of the powers conferred on me as the Acting General Officer commanding 7th Division Nigerian Army under Section 131, Subsection 2, hereby inaugurate this 7th Division General Court Martial.
Kwamandan rundunar sojan Najeriya shi ya ta bakwai dake garin Maiduguri Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim kenan lokacin da yake kaddamar da wata kotun soja na musamman a garin Maiduguri. Yace bisa doka da izini da yake da shi a hukumance ya kaddamar da wannan kotun ne na musamman da zai gurfanar da wasu jami'an soja fiye da 70 da kuma ake zarga da aikata laifuffuka daban-daban. Kwamandan rundunar sojan Brigadier General Khalifa ya yi karin haske game da makasudin kafa wannan kotun kamar haka.
Makasudin kafa wannan kotun shine mun ga cewa wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba. An tura su su je su mana wani aiki sai suka bar wurin. Kuma bai kamata ba. Saboda haka shi yasa muka sa wannan kotun da yi bincike da duba. Ga ko suna da laifi ko ba su da laifi.
Kamar wannan kotu na soja tana da hurumin ba su dama su doko loya daga waje aka nan wanda zai kare su.
Suna da wannan dama, za a iya ba su wannan dama.
Captain Aminu Maiyode shine matsayin alkalin wannan kotu da ake kira Judge Advocate a Turanci. Ya kuma min bayani game da matsayin wannan kotun kamar haka.
Ita kotun soja kotu ce wadda tana daidai da High Court ta state. Tana da president, tana da members, tana kuma da Judge Advocate wanda wato yake lauya masanin shari'a wanda shine kamar zai jagoranci gwamnati kamar ni kenan a wannan kotu.
Kana jiya tsabi ke da wannan kotu na musamman. Ku nawa ne za ku zo na wannan kotu da kuke za ku gudanar da hukunci?
To akwai ni dai ni judge advocate, sannan kuma akwai president wanda yake Brigadier General Wisdom Etuk, sannan kuma akwai sauran membobi na kotu waɗanda sun kai kamar 10.
Kamar aka gabatar da hukunci waɗanda suna da hurumin daukar kara idan ba su gamsu ba?
Kware kuwa ai kamar yadda na riga na faɗi shi aikin sojan gaba daya yana karkashin doka ne, kuma duk waɗanda suke gudanar da wannan shari'ar su ma lauyoyi ne kamar sauran lauyoyi da suke a ƙasa a sauran kotuna.
Wani irin laifuffuka ne waɗannan mutane ake zargin su?
To sojojin da muka gabatar yau a gaban kotu masu yawa muna zargin su da laifuffuka da yawa. Daga ciki akwai laifuka irin na tsoro ko ragwanci da kin ɗaukar umarni da kin biyayya da hutsu ga hukuma da kuma abubuwan da suka shafi har da kisan kai da abubuwan da suka shafi laifuffuka waɗanda aka aikata a fagen daga. Wannan shi zai nuna muku cewa hukumar soja hukuma ce wadda ta aminta akan discipline, that is wato doka, bin doka da oda. Dan haka duk wani rashin da'a da za a yi hukumar soja ba ta amincewa da shi.
Wannan kotun dai za ta so ma zamanta ne a barikin soja da ke mai malari lokacin jagorancin shugaban kotun ko kuma president of the court wato Brigadier General Wisdom Etuk dan sauraron waɗannan garan jami'an sojan da ke gaban kotun. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah alaka tai magi soja ko gidan su ko dadali ko abakin daga ko gidan su ko gunyadi.
Madalla gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna a Najeriya inda ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya ba hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa na kasar wato NCC umarni da ta fito da wasu dabaru da za su rage irin kuɗin da ake cajin mutane na hawa yanar gizo saboda a kare muradin 'yan kasar. 'Yan Najeriya dai sun jima suna kokawa kan yadda kamfanonin suke kwashe musu kuɗi ba gaira ba dalili. Ga rahoton da wakilin Misali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja.
Yayin da 'yan Najeriya ke jiran fara aiki da matakin rage harajin hawa yanar gizo da gwamnatin Najeriya ta ɗauka, batun kiran waya ba a samu ba kuma azarar kuɗi ya sake tasowa. Ministan sadarwa na Najeriya Isa Alifantami ya ce tunda miliyoyin mutane na amfani da wayar salula a Najeriya, inda har wasu na da fiye da layuka ɗaya, ya zama muhimmi a tattalin arziki a rage cajin da ake yi wa jama'a na hawa yanar gizo.
Ƙaruwan da yake yi ya dace a riƙa ɗan rage kuɗin, kamar kai ne mai mota ɗaya za ka ɗauki fasinja daga nan wurin zuwa Kano daga Abuja zuwa Kano, in shi ɗaya ne za ka iya cewa ya baka naira 10,000 kai shi, amma sai fasinja biyar suka shiga ya dace kuɗin ya sauko. To wanda shi ne tsari, sai ce oke, to kowa ya kawo naira 2,200 kaga ka haɗa 10,000, to ba zai kuma ka ɗauki fasinja ɗaya 10,000 fasinja biyar ma kuma zuwa Kano kuma kowa 10,000 ba. To ana ɗan rage, ko bai zama 2,200 ba za ka ce oke, to a kawo 4,400 sai zama mun ƙaru. Wannan ƙaruwan ya sa kuma mun amfana da jura. Wannan shi yake promoting abin da muke kira digital economy ɗin, wato tattalin arzikin fasahar zamani
sani yana karuwa ne a inda ake encouraging masu aiki da Abu su yawaita. Ka san wani abu da ya mai wahala a Najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talaka ba a magana. Ran da kazo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici. To ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa. Shekara nawa aka nace ai blocking sim da ba su da registration an yi ne? Har cin taron naira biliyan 300 da yankai an yi wani kamfani amma har a yanzu mun same su da adadin katunan da daga bayan muka suka rufe da ba a rufe ba kuma kafin da zo ni.
Mai zanen gine-gine a Abuja Ahmed Sarkin Shanu ya rana ta cewa daukar wannan mataki zai sanya kamfanonin yin adalci a hurdar su da ƴan Najeriya.
Matsala na shine ba fada a baki ba. Lalle ya kamata su dubi wannan abu tunda duniya ta zama global village kawai daya. Zaka ga kaman kudi ne dan kadan naira 10 naira 20 amma an tara kudi ne mai yawa. Zan so su bi hanyoyi da za su yi don ya taba faruwa da ni akwai ni aboki na a Saudi Arabia. Na buga masa sai irin hakan ya faru. Abu ne da in ya faru da kai babu police station da zaka kai amma su amfanin su shine su bi mana hakim. Zaka ce a yawanci masu kudi ne suke yin zaka ce kai talaka tai na ya shafe ka ai masu kudi ne kawai suke sai ma wanda yake da hali ne zai ke da dan uwansa a kasashen waje. Akwai na tashi kai ma zaka iya samun naka a wurin. Abu ne da ya kamata a duba. Bai zama mun zama ko kowa ya zo ya bi kan mu ya wuce ba. Mu ne mutanen da muka fi kowa yawa a Afirka. Kusan zaka samu mun fi kowa kiran kasashen duniya. Hanyar sadarwa mai karfi mai kyau shine wanda yake ci a duniya yanzu.
Najeriya na da kasashen duniya mafi yawan amfani da layukan salula inda alƙaluma suka nuna mutane na amfani da fiye da layuka miliyan 170 cikin layuka biliyan 7 a fadin duniya. Salihu Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hawo. Matukar in ba ka lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani.
Adalla a gaida Salihu Shehu Ashaka da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan.
Wannan abu ya kawo fargaba. Ba jibe ba kawai muna da 'yan majalisa cikin majalisan nan waɗanda suka hito daga ƙananan hukumomi 105 a jihohi guda 21 waɗanda suke kan boda ta Najeriya da suke da dangantaka da Benin, Kamaru, da Chadi, da Niger. Ya kawo ɗarɗar a waɗannan garuruwa da suke kan boda domin tasirin da man fetur yake da shi da kuma abubuwan da suka jibinci fetur yake da su akan al'umma ta Najeriya.
Honorable Sada Soli kenan dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin kaita da jibiya a jihar Katsina. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi domin jin cikakken hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare da minti 18 wato karfe 6 da minti 18 a Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan irin matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko, tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take dauke da ciki ko kuma juna biyu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu da yau.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wayaya aka kakkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki.
Makonnin ciki an kasa su kashi uku wato trimesters. Na farko shine sati 12 na farko su ne first trimester, wato makon farko kenan, na tsakiya wato second trimester daga sati 13 zuwa 28 ana ce mishi second trimester, sannan daga sati 29 zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester.
Wato a sati aka rarraba kenan, ba a watanni ba?
Eh, a sati ne aka rarraba.
To likita, kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki?
A makonnin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan bata ga al'ada ba za ta fara ji ciwon mara ta ƙasa, sannan za ta ji amai, sannan za ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da bata yi ba, ko kuma za ta dinga majin za ta dinga yin aman ma, ko kuma ta samu kasala din mamanta su dinga yi mata ciwo, ko kuma haƙoranta su dinga rawa su dinga ciwo, ko kuma in ta danyi brush kadan haƙo dasashinta su dinga jini da sauransu.
Kamar a makonnin tsakiyan nan kuma da makonnin ƙarshe su kuma wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su?
Matsalolin makonnin tsakiya da na ƙarshe dai sun so su haɗu dai, za mu yi bayanin su a tare kenan. A makon tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly, wato in aka duba za a iya samu ina irin jarire wanda ko kansu yayi girma, ya ɗau ruwa yayi girma, wato hydrocephalus, ko kuma wa'inda kwata-kwata ba ma su da kai din, wato anencephaly, ko kuma microcephaly, wato kai karami kaman wanda ake maganar shi na zika virus da yake jawowa din nan. Sannan akwai wasu su kuma wanda hanjin su na fitowa ne baya cikin cikin su, wani dan kyalle ne, misali za a ce ya dan tare hanjin nan nasu ya fito, muna ce mishi omphalocele. Wasu za iya samu su da kaman tsiro a ko bayan wuyan su, ko kuma bayan kashin su da ta baya za a samu wani tsiro, ko kuma in juna biyu ne za iya samu wa'inda kansu a haɗe, ko kuma sun haɗu ta kugu idan ɗan biyu ne za su iya samu, ko sun haɗu ta kai, ko ta kugu, ko ta ciki, ko ta wani sashe na jiki. Sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwanta zai iya fashewa, kuma naƙuda bai riga da ya fara ba, wannan ana ce mishi preterm pre-labor rupture of membrane a turance. Sannan za ta iya samun cervical incompetence, shi wannan wato bakin mahaifan yana buɗuwa ne da kanshi, ba za ta ji ciwo ba, ba za ta ci komai ba, bakin mahaifan da kanshi zai buɗu har sai ruwa ma ya fashe tukuna, za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta, shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da wani ciwo ko wani abu ba. Sannan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan watakila ta samu ciwo irin na zafin jiki irin su malaria mai tsanani, ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara, duk wa'innan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki. Preterm labor, wato mata ta shiga naƙuda lokacin haihuwa bai yi ba, duk wa'innan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki.
To likita, me ke kawo waɗannan matsaloli?
Misali na bakin mahaifa da ke buɗuwa da kanshi din, yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion, wanda suke zuwa a sa musu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki, misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan ƙarfin da zai rufu din sai da kanshi ya ringa buɗuwa. Na biyu shine wasu wa'inda suke tsayuwa da yawa a tsawon lokaci suna da ciki, ko kuma ɗaukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki, ko kuma wa'inda suke shan taba, ko kuma amfani da magungunan sa maye, ko kuma irin wa'inda suke dauke da cikin ɗan biyu ko ɗan uku ko fiye da haka, ko kuma irin wa'inda suke da ciwon suga don shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa ya yi girma, bakin mahaifa kuma sai ya buɗu da kanshi. Akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawo. Sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly, wanda muka ce matsalolin halitta, zai yi mace tana shaye-shaye ko shan taba ko shan giya kafin ta ɗauki ciki, ko kuma bayan ma ta ɗauki ciki din. Sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taɓa jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wa'innan jariran.
To idan har hakan ta faru, wani irin taimako ake badawa a asibiti?
Taimakon da ake badawa kamar wa'inda suke samun bakin mahaifansu na buɗuwa din ba tare da sanin su ba, wasunsu muna samun su in muka zo suka zo awo muka tura su ɗaukan hoto don a duba lafiyar baby sai a ga cewa bakin mahaifa a buɗe yake. To irin wa'innan idan bai riga da ya buɗu sosai ba yayi nisa, muna iya ɗaukan su mu shigar da su tiyata mu ɗaura bakin mahaifa, ana ce mishi cervical sacrilege. A asibiti muke yin shi, mu sa mu ɗaura bakin mahaifa ne da zare muke sawa mu daura har sai lokacin da ta kai mako na uku, wato baby ya kai fito, sai mu cire wannan zaran ta shiga nakuda ta haihu. Na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu, daga mace ta zo ta yi mana complaint cewa tana da ciwon mara ko kuma fitsarinta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi, duk samu yi gwaji sai mu bata magunguna ta samu lafiya. Sannan akwai wasu wanda za su zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin, to ciwon shi kanshi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan ya zube. A rike mata asibiti, a sa mata ruwa, a bata magunguna da zasu sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya. Su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Nigeria yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki. A kasashen waje ana yi, likitoci suna iya mace na da ciki, yaro na cikin ciki, a shigar da ita tiyata, a bude mahaifa ta wani dan karamin tsagu, a shiga cikin mahaifa a yi wa babin nan aiki, a rufe mahaifa, a rufe matan ta ci gaba da cikin ta har sai ta lokacin haihuwa kuma ta haihi yaro lahiya lawa. Amma nan Najeriya babu yin irin wa'annan, sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata. Akwai wanda za a iya yi a gyara din, akwai wanda kuma ba za a iya yi ba. Wanda za a iya yi, misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan, ba a cikin cikin su yake ba, wato kuma wata ƴar karaman kyalle ne misali ta rufe, to za a iya maida shi a rufe. Wa'annan tiyatan ana yin su nan Najeriya.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaki bawa mata musamman ma masu dauke da juna biyu?
Shawara dai shine mace ta dauki ciki, kar ayi irin na cewa a iyayen mu da kakannin mu ai sun yi kuma sun zauna gida kuma sun haihu a daji a gona lahiya lau, a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na audun taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya. Sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba, in ta zo asibiti likita ya gani ko ma ta hoto ya ƙara tabbatar mana, to za mu san yadda za mu taimaka wa mace. Saboda haka awo na da babban mahimmanci, sannan mace ta ringa zuwa awo kuma ta samu ta haihuwa a asibiti a samu lafiyan ta da na jariri ko jariranta.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Daga duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awol Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla gaida Hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin, ga Zahara ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka hada da bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiyya, lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai hare-hare a cikin Syria. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya gana da daraktar hukumar kula da leken asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh, kuma sun tattauna kan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashensu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Saudiya suka rawaito. Amurka ta sanya takunkumi a kan wani babban shugaban masu jihadi wanda kuma ke wa'azi a ƙasar Mali saboda kasancewarsa memba a ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslim, wato JNIM a taƙaice, ƙungiyar da ke da alaƙa da Al-Qaida a yankin Sahel na Afirka. Gamayyar dakarun neman ƴanci da sauyi ta FFC a Sudan ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague. Gamayyar, wacce ke wakiltar ƙungiyoyin fararen hula da na 'yan tawaye, ta taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata. wani babban jami'in a gamayyar ta FFC ya yi kira ga a bangaren shari'ar kasar ta Sudan da ya fara daukan matakan da ake bukata da mika umar ga kotun ta ICC don ya fuskanci tuhuma aikata laifukan yaƙi da ake zargin yayi a yankin Darfur na Sudan.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da take yana gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Diodune da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde.